المجيد. اللهم اتمج وتنا في الامور كلها واجرنا من كيدنا عذاب الاخره. اللهم انك عفو كريم تهب العفو فاعف عنا. اللهم انت بحاجاتنا عليم وعلى قضائها قدير، فمن علينا بقضائها يا رب العالمين ولا تحرمنا اياها. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وافقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وبعد، أيها المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Barkamu da wannan yammaci yau daren 27 ga wannan wata na Ramadana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na shekara 1439 wanda ya zo dai da 11 ko ga watan 6 2018. Sai da muka saba da mu ci gaba da karatunmu mai albarka a cikin wannan masallaci mai albarka na kofar gidan mai girma hakimin damba. Yau za mu tashi aya ta 7 a cikin wannan sura mai albarka, ita ce suratul ma'ida. Mun ga inda Allah maɗaukakin sarki ya mana bayani wato a baya akan wato kenan ni'imomi da Allah maɗaukakin sarki ya yi wa muminai. Sannan sai yau ke cewa Allah maɗaukakin sarki ke cewa waskuru ni'matallahi alaikum, ku tuna ni'imomin da Allah maɗaukakin sarki ya yi muku. Wa mithaqahu allazi wasaqakum bihi, da alkawari wanda ya kulla shi tsakaninku ku da shi. In kuntum sami'na wa ata'na, a lokacin da kuke cewa wato kenan mun jiya, wato kenan mun yi da'a. To, a bayan da Allah maɗaukakin sarki nuna ni'imomin su da yawa muminai, sai ke cewa su tuna wa'innan ni'imomi. Ai, abinda ake nufi shi ne ku tuna ni'imomi da Allah maɗaukakin sarki ya muku. Walam yakul ni'amallahi alaikum, sai ce waskuru ni'matallahi alaikum, sai ya faɗi kwara ɗaya. Bai ce ni'amallahi alaikum, ni'imomin da Allah maɗaukakin sarki ya muku, sai ce ku tuna ni'imar da Allah maɗaukakin sarki ya muku. لأنه ليس المقصود منه التأمل في أعداد نعم الله. وأبين لو أن آية تكني في شيني باوي أنا سيدوك تالا حانك لنك هو جنو وتكنان كيد الدقو نعم ومن دا الله بدأ بكين تركي يموك وآآ أنا سنك تنا جنس نعم دا الله بدأ بكين تركي يموك. أي الله بدأ بكين تركي يموك نعم ni'imomin da Allah maɗaukakin sarki ya muku dinnan duk ka tara su jinsin ni'ima ne na Allah maɗaukakin sarki. Saboda haka Allah yana jan kunanku da cewa waskuru ni'amallahi, ku tuno ni'imar Allah maɗaukakin sarki wanda ya muku. Al-muradu ta'amul fi hadha an-naw'i, ana nufin kowa ya zanna yi nazari menene Allah maɗaukakin sarki ya yi masa wanda ya bambanta shi wato kenan da sauran mutane. Idan kun yi hakan nan yakan sa wato kenan ku gode wa Allah maɗaukakin sarki. Amma in baka san abin da aka maka a baya ba, to yakan sa mutum ya shagaltu har ma ya zama wato kenan yana raina abin da yake halin da yake ciki da sauransu. Saboda haka Allah maɗaukakin sarki sai yake kira ku da cewa wato kenan ku tuno ni'imomi da Allah maɗaukakin sarki ya yi muku. Sannan ya ce wa mithaqahu allazi wasaqakum bihi, da alkawari wanda kuka kulla tsakanin ku ku da Allah madaukakin sarki. Nan duk da cewa kidabi ga sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah na alkurani wannan kidabi ga sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, amma kuma abin da ake nufi shine wato kinan al'umman sahi Annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka daga cikin ni'imomin da Allah ya muku babba da ya kamata a ce ku tuno ta ita ce ni'imar musulunci. Ku tuna ni'imar da Allah madaukakin sarki ya muku ta musulunci, ai da can ku ba musulmi bane, ai da can ba kuma ɗanɗana iskar ba ku shaƙi wato kenan iskar addinin musulunci ba, ba ku ma yi tsammanin za a aiko muku da annabi ba, ba ku ma yi tsammanin za a fitar da ku daga cikin duhun kafirci da duhun zalunci wato kenan da duhun duwa'in abubuwan ba, amma sai ga shi Allah madaukakin sarki ya aiko annabi a cikin ku ya bashi littafi, ya bashi wato kenan saƙo zuwa gare ku, don haka Allah madaukakin sarki zai ce ku tuna wannan neman. Sannan alkawarin da kuka kulla shine alkawarin da kuka yi tun da can kafin ku zo duniya, shine ni saƙon wanda zai wasa ƙafar biyu in gultu sani na wasa na lokacin da kuke cewa mun jiya mun yi da'a, ma'ana mun ji abin da aka faɗa mana sannan kuma mun yi biyayya a kansa. Allah madaukakin sarki ya aiko muku da manzo kun ansa, Allah madaukakin sarki ya umarce ku da ku yi biyayya, kun yi yarda za ku yi biyayya, don haka ku tuno wannan ni'imomin. Wattaqullaha, ku ji tsoron Allah madaukakin sarki, inna Allah, lallai Allah madaukakin sarki ya kasance alimun bi zati sudur, duk abin da ke cikin zukatanku Allah madaukakin sarki ya san wannan. To mu ji mana.
يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
Allah madaukakin sarki ce, ya ayyuhallazina amanu, ya ku masu imani, kunu qawwamina, ku zama masu tsayuwa kyam akan harkar adalci, bilkisu da adalci, ku zama wato kenan lillahi shuhada, shaidu ne dan Allah madaukakin sarki. Wannan aya tana kiran wato kenan duk abin da mutum zai yi ya zama ya tsayi akan gaskiya, duk abin da mutum zai yi ya zama ya tsaye akan adalci, duk abin da zai yi ya zama ya yi gaskiya ya tsaye da adalci a kansa dan Allah. Saboda duk yadda za ta je ta dawo za a zo gaban Allah za a yi hukunci, duk yadda aka kewaya aka kewaya za a dawo gaban Allah madaukakin sarki za a yi hukunci. Shi kuma Allah madaukakin sarki ya san wanda ya yi abu don sa kuma zai sakamta masa, ya san kuma wanda ya yi abu don zalunci kuma zai sakamta masa. Shi kuma Allah madaukakin sarki ne tashi sakamako na adalci yake, baya tsora maka laifin da baka aikata ba, baya tsora maka wannan, to da ka tsantsan adalci za a yi aminta. Don haka Allah madaukakin sarki yake cewa kunu qawwamina, ku zama wato kenan tsayayyu bil qisti a wajen adalci, ku zama lillahi shuhada, shaida dan Allah madaukakin sarki, ko kuma ku zama shaidun Allah madaukakin sarki a wajen faɗin gaskiya. Duk abin da Allah ya aiko na gaskiya ku faɗe shi, sai ya zama ku kafa ma mutane shaidan cewa Allah ya aiko saƙo. Kar ku zama kuna cewa ma ja ana min bashirin wala nadirin, ko mu ji wani ɗan gargaɗi ba, ba mu ji wani mai wa'azi ba, ba mu ji faɗa, kuma alhali ba gaskiya ba ne, faƙar ja akwai bashirin wala nadirin. Yawwa, abin nabi a nan shi ne, duk inda mutum musulmi ya kwatanta gaskiya ya kwatanta adalci, to zai zama hujja akan waɗanda suke da wannan matsayin suka ƙin adalci suka ƙi kwatanta wato kenan gaskiya. Yanzu ba mamura ko kan cewa zamani ya lalace ba, zamani ya lalace ba a kaza ba a kaza, kowa ya zama corrupted. In aka samu mutum tsaye fal ya tsaye da adalci, ya zama shaida akan Allah, ya zama shaida ma Allah madaukakin sarki akan dukkan al'umma. Idan aka samu gwamna ɗaya wanda ya tsaye adalci, dukiyar da ta shigo masa bai buɗe aljifinsa ya ta zirarawa ba, abin da ke tunani shine menene al'umma sa take bukata duk abin da ya kamata a yi da wannan to duk sauran gwamnati da ba su yi adalci ba wannan madauki wannan gwamnati ya zama daga cikin kawamina lillahi shuhada ko alkawamina shuhada lillahi duk wanda ya fara dibiri to da kaje zama hujja akan mutane kuma ba a rasa irin wannan duk duniya da ta rade ba a rasa irin wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ta zalu da ayyukan min ummati zakirin ala haka wasu dai kun mutane a cikin al'umma ta ba za su gushe ba suna nan a cikin gaskiya kuma Allah zai ce ba kamar su a cikin akan gaskiya saboda haka sai kaga sun rike duk matsayin da ya kamata a ce an rike a gwamnati amma in ka zo kai bincike ba ɗaya bayan ɗaya ba za ka taba kama su da wani abu na rashin gaskiya ba guda ɗaya tun an samu ya zama hujja akan kowa kuma Allah madaukakin sarki zai iya amfani da shi ya zana kowa a nan duniya haka kuma wato kenan gobe kiyama to sai Allah ya kisa ku dinku zama haka ya ku mu'minai wala ajrun wanda ku shar'anu qawmi kada gaba tsakaninku da wasu mutane ta jibe ku ala Allah ta dubi ya zama wato kenan ba ku yi adalci ba to saboda haka duk mai kokarin zama shaida to yakan yi shaidar dan Allah idan shari'a ta kama shi zai ce eh ni ne wani da gaskiya kuma zai sallama a masa hukuncin da ya dace a yi hukunci da shi idan ta kama ɗansa zai ce tabbas ɗansa ba shi da gaskiya zai kuma sallama a ba shi hukunci irin wanda ya dace da shi haka kuma ta kama matarsa haka kuma ta kama danginsa haka ta kama koma waye ba ruwansa shi bukatarsa kawai ya zama shari'a ba ta kama ka ba amma in ta kama ka babu wato kenan kariya babu abin kuma wannan mun lura shine abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya tadribi sa kansa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa addabani rabbi fa asana tadibi ubangiji na shine ladattar da ni kuma ubangiji na ya kyautata ladattarwa a gare ni don haka ya tsaya akan mimbari yake ce musu na rantsa da Allah in Fatima ƴar Muhammadu za ta yi sata Allah sai na yanke hannunta sai na yanke hannunta kuma an shigo masa ta inda ake tsammanin za a yi amfani da wannan damar a karye wannan adalcin nasa amma bai kari ba haka dan wato kine abin nan kuma wannan daga cikin adalcin sa yana daga cikin abubuwan da suka sa lokacin da aka kawo hadisa na ifku sharrin da aka yi wa matarsa na Aisha Allah ba dauki tarki da daita tunda wahayi bai zo masa ba sai da ya tsaya yayi shiru har sai lokacin da Allah ya saukar da wahayi matarsa ne yana manzon Allah munafukai suka zarge ta da mummunan magana tunda babu wahayi bai sai kama sai hukunta su ba kuma ita kuma bai sai ya goyi bayan ta dan matarsa ne ba ai kaga in wani ne yanzu zai kira mata jikan da karajin wannan magana yasa a kawo mutanen in kashewa ne ma yana da power a lokacin da zai fa a kashe su don ya yi fada irin wannan umarnin akan abokan gabansa da yawa wanda suka yi wuce a Amina kamar su Ka'abin Ashraf da makamantansu wanda suka tsaya kai da fada wajen kan Jerusalem kuma a lokacin an yaƙin Badar an yaƙin menene saboda Allah ya ba shi fawa mai ƙarfi amma saboda matarsa ce bai ci a jiya kamar mutanen na zuwa hukunta su sai ya jira har sai da Allah madaukakin sarki wato kenan ya yi abin saboda implication ɗin shi ne idan kai shugaba rana ɗaya sai ka ɗan kauce saboda wani abin son zuciyarka to ana tafi ana tafi akwai ran da waɗansu kuma za su zo suna son a kauce in ka ce za a tsaya a kauce sai su tono maka na kai kauce wanda ka yi da zaran ka tsaya ka ce san ba za a kauce ba za a bi gaskiya sai su tono maka kai lokacin da buƙatar da ta tashi sai ka ɗan kauce saboda ka shi kenan shi yasa wani lokaci a cikin gamma farsata lokacin da ka shiga Allah ya baka matsayi su na ƙasa ƙasa da kun da sun zo su abu da su kokari shine su corruption ɗinka za ka tafi ga abu kaza sai a ce nata 250 sai a rubuta sai a baka in za ka yi kaza kaza a ce abin da 2000 kaza sai a in za ka kaza sai a ce a rubuta horon rariyar shikenan sai a rubuta horon rariyar za a ce 1.5 million sai a tura sai a ba wani suna kallon ka tunda yanzu kai ne ya shafa kai ake barwa kana karba shikenan wallahi sai ran da wani nasu yazo sai rubuto shi ma kan zuciyarsa in ka duba ka ce a wannan zuciya ne ba zai ba zaka fara nusa ce to ranka dai katina rana kaza ranka dai katina rana kaza ranka dai katina rana kaza sai a kawo maka incidences saboda haka dole sai ka yi kauya shi ma sai ka rubuta a bashi shikenan kuma da kai da su yanzu kun zama abin nan kullun kuma an dinga yin haka kenan an dinga yin haka kenan saboda an riga an yi farautin dinka an yi filiketin dinka wato gidan lokaci na abin amma inda a ce akan naka ko akan dan uwanka kai hakuri ka daure to shikenan babu abin da zai faru idan da wani yanzu mutu na sa rashin garkin yanzu sai ka ce ba zai yiwu ba ya duba ya duba ya duba ya rasa inda zai kama ka dole sa kuma wato gidan ya hakura dole sa ya hakura kana ganin da abin da ke faruwa a kasar nan manya-manya duk wata hanyar da za su yi bisa implicated shugaban kasa ta hanyar tafi da ransa ta hanyar tafi ka za ka bar ka duk abin ba 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 kofa wadda ba su kwankwasa ba ba zai yiwu ba saboda Allah maɗaukaki sarki ya ba shi wata special inaya tun yana yaro Allah maɗaukaki sarki ya ba shi special inaya a lokacin da yake cikin ayyukansa Allah ya ba shi kariya ya kiyaye ya kiyaye ya kiyaye a lokacin da ba a iya kiyayewa yanzu da ya zo shi ya tsaya da yana da wannan abubuwan da bai isa ya abin da ke ba yanzu kowaye a cikin ƙasar nan yana da yancin ya ladabtar da shi saboda me ba za a samu shi kofar da za a ce sanan ka dade kai ma fa kaza ba to wannan shine idan kai hakan nan sai kuma kai dan Allah to sai Allah maɗaukakin sarki ya tsafe ka mutawalli shi arabi yana cewa idan kuka ga mutum idza ra'aytum rajula idan kuka ga mutum annas yafiruna anhu inda fi waqtin shidda mutane suna kinsa suna guje masa lokacin tsanani da ake yake bukatun taimako to fa'alamu anna allaha sayyinu kusan cewa Allah madaukakin sarki zai taimaka masa fure ne yake so ya tsaya da gaskiya mutane ko suna kinsa a didi lokacin kin gaskiyar nan suna janyewa a kawo wannan problem kawo to alamu ne da cewa Allah madaukakin sarki zai iya taimaka masa wato kina a cikin wannan yanayi inji mutum da sha'ari saboda haka Allah da kuke ku zama masu shaida da adalci wato kina kada gaba da wani ta sa ku kasa yin adalci idan misali ne ina da fawa dama akwai matsala tsakaninmu da kai sai in taka ka ko ba kai kungiyar mu ba ka zo neman aiki kai ka cancanta da neman aiki sai na hana ka ba kai kungiyar mu ba kai ya kamata a fara motin din ka zuwa guri kaza sai a hana ka ba kai ka zama ba saboda kaza 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 gaba da take tsakanin mu sai a to duk wannan yana daga cikin abubuwan da suke kashe al'umma sai ka ga wani wanda bai dace ba a dauko shi a sa an manta da inda Allah ke tayin Allah ya amurku an tu'addu al-amanati ila ahliha sai zama an aje abu ba wata kina a gurbin sa ba to ba za ta ci gaba ba sai da Allah ba da sunarki yake cewa wala jirman da kun sha'ana kuma Allah Allah ta yi sai ce ai dilo a ku yi adalci din dai ku yi adalci adalci kuma malamai suka ce shine komai a aje shi a inda ya dace kowane mai haƙƙi a dauki haƙƙin sa da ya dace a bashi shine ake kiransa adalci idan kun yi haka ko aqrabul taqwa shine yafi kusa da tsoron Allah madaukakin sarki shine yafi kusa da dacewa shine yafi kusa da wato kenan neman taimakon Allah madaukakin sarki ta tare da ku wato wallahi Allah madaukakin sarki ce ku ji tsoron Allah madaukakin sarki ai ma'ana wata kullaha ij'alu bainakum wa bainallahi alwiqaya ko ij'alu bainakum wa bainannarillahi alwiqaya ku sanya shamaki tsakaninku da wutar Allah madaukakin sarki mana ku kiyaye Allah kar Allah ya fishi da ku balle sai zai kama ku ko kuma ku yayi wutar Allah kada ku yi aikin da za a sa ku a cikin wuta to shine ake kiran sa wato kenan at-taqwa daga asalin kalmar wiqaya ne to wato kenan kiyayewa saboda ku kiyaye fushin Allah duk abin da zai ja maka fushin Allah kar ka yi shi duk abin da zai yi dalilin saka wuta wato kenan kar ka yi shi inna Allah lalle tabbas Allah madaukakin sarki kabirun wallahi mai ba da labari ne bi ma ta amaluna abin da kuke aikatawa ai ma'ana ya san komai komai yana da wato kire cikakken experience a kansa saboda haka kar ku yi tsammanin Allah madaukakin sarki ya jahilci abubuwa to kabirun da daga kalmar kibra ne kibra tana nufin kwarewa experience to akan ko menene Allah yana da kwarewa shi yasa Bahaushe sai yake cewa mai bada labari ne khabir ba na bada labari bane akwai khabar na bada labari to shi kansa khabar na bada labarin Allah ce wala yunabbiuka mithlu khabir babu wanda zai baka cikakken labarin abu sai wanda yake da experience din abu wanda ya san abu cikin sa da wajen sa shine ake kiransa khabir yana da cikakken experience to shine zai iya baka labarin abu wanda ya san kan abu to Allah madaukakin sarki duk abin da kuke ya san shi zai iya baku labarin sa saboda mai yana da cikakken experience wata kina akan sa to mu jama'a
وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم.
Allah madaukakin sarki wa Allah lalle tabbas Allah madaukakin sarki yayi alkawari allazina amanu da suke da imani a cikin ku bayan sun yi imani din wa amilu salihati suka zo suna yin aiki na gari kullum muna bayani cewa amalu salih aiki wanda yake na gari ayyuka kala biyu ne akwai na gari akwai wanda ba na gari ba ma'ana akwai kyakkyawa akwai wanda ba kyakkyawa siffar aiki mai kyau kullum shine na farko ayi shi dan Allah na biyu ayi shi yanda Allah madaukakin sarki yace shikenan wannan sifofi guda biyu ka samu wannan sifofi guda biyu to dole suka haka nan Allah yace ya musu alkawari la huma siratun na gafara Allah madaukakin sarki ta tabbata a gare su wa ajrun kuma Allah madaukakin sarki ya tana da musu lada azim wanda ke mai girman gaske don mu'i wala
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم
الله madaukakin sarki yace wallazina kafaru amma wanda suka butulce suka kafirce shine wato kenan suka ki karban gaskiyar da ta zo daga gurin annabi sallallahu alaihi wasallam wa kadhabu bi ayatina suka karyata ayoyinmu abinda muka fada suka ce ba haka bane ba su yadda ba kariyata ayoyin Allah madaukakin sarki zai iya yiwuwa akwai direct akwai indirect direct shine a fara kace baka yadda ba an jawo aya cikin alqur'ani kace baka yadda ba wannan kariya kariyata ayoyin Allah madaukakin sarki ko kuma kake yin aiki da ita da sanin ka shi ma kariyata aiki ne Allah madaukakin sarki ya ce kar kai ka ba kai baka ce mutane baka yadda ba amma ko ba za ka yi ba sai a ganka kana aikata akasin wannan ko ya hana ka je kai ko ya ce ayi ka ki da saninka to duka wannan zai iya daukan wato kina ma'anan kare ta ayoyin to wanda suka yi hakan nan Allah madaukakin sarki walaka sahabul jahim hakika wa'annan sune ƴan wutan jahima ma'ana ita ce makoma wato kina a gare su to mu ji malam
ya ayyuhalladhina amanu dhkuru ni'matallahi alaykum إذ هم قومنا يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون
الله madaukakin sarki yace wa ya ladina amanu ko ya ku masu imani ki dani zuwa ga masu imani mu'minai kenan ya ku masu imani alladina amanu اذكروا نعمة الله عليكم كنتنا نعمة الله مدوكين سلكي أكاونكو دا أبايا يافدا ينزو أنا ياسا كمائي ميتاوا ميسا موكب لنيا چنجاني دوان چند وانا كوكما أتكراري لي كوكما أتكنا وكنا أصل مبالغة چي تودا أبايا الله مدوكين سلكي يا أيها الناس يا الذين آمنوا اذكروا نعمة واذكروا نعمة الله عليكم كنتن نعمر الله مدوكاكين سركي دا الله مدوكاكين سركي يي واتو كينا اكونكو شي ما كوما كي دادي غا مؤمنين ني توندا ايير باي تشو تي يا ايو الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فصلوا كذا كي دادي دا مؤمني اكي بايان wannan ayan ta tafi sannan sai Allah yace musu su mu'minan waskuru ni'matallahi alaikum kutuna ni'mar Allah madaukakin sarki a gare ku kutuna alkhawarin da kuke tsakaninku da shi sannan kuma har yanzu anan gure sai ya saki cewa ya ayyuhal ladzina amanu dhkuru ni'matallahi alaikum wa ya kuma ne ku saki tuna wato kenan ni'mar Allah a kanku mawkif wancan mawkif ne ami wato duk ni'man da Allah ya muku musamman ta addinin musulunci ita Allah madaukakin sarki yake so ku tuna a wancan lokacin yanzu anan kuma sabuwar magana ce isti'nafu ne sabuwar magana ce wata ni'ima ne wanda kuma Allah madaukakin sarki yake so ku sake tunawa me yasa wata irin ni'ima ne ce iz hamma qaumu ayyafsudu ilaykum aydihum lokacin da waɗansu mutane suka yi nufin za su shinfe da hannu su akawo kanku su danne ku su wata kenan su halaka ku su hana ku wata kenan ci gaba a cikin rayuwarku ko kuma a cikin addininku to amma sun dago harin nasu sun yi haka za su maka muku su danne ku fa kafa aydihum sai Allah madaukaki sai 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 kame hannunsa an kun gabarin ku sai zama hannun ya ka sun daga hannu za su buga muku sai Allah ya rike hannun kaga kira ba su buga muku ba to saboda haka Allah madaukaki sarki yake cewa ku tuna wannan ni'ima lokacin da haka ta faru wannan lokacin da wannan ta faru malaman tafsiri suka ce tana da wato kenan ma'anoni guda biyu asbabun nuzul din ta guda biyu sababi na farko shine lokacin da musulmi suke kadan if antum qalilun ko lokacin da musulmi suke yan kadan mustadafuna ko mustadafina wanda aka raunana su ko kuma masu rauni a wancan lokacin kafirai suna da yancin suna da cikakkiyar power a kansu suna da yancin su turmuje su kuma sun yi duk iya kokarin da zai su turmuje su amma Allah bai ba da wannan damar ba Allah bai ba da dama ba tun daga nan da musulmi zulmi na farko ya karu ayyayin kalmar shahada a bakin Annabi sallallahu alaihi wasallam washe gari sai na biyu na uku na hudu na biyar na shida na uku haka tun tafiya lamba take karuwa suke yi kuma sun yi standing kowace irin wato kenan matsala da suka fuskanta a wannan lokacin dan haka danne su da aka so a yi sai bai yi ruwa me ya faru Allah madaukakin sarki shine kange hannun waɗannan mutane hana su danne su to wannan ni'ima Allah yake so ku tuno ai da ku karanne yanzu gashi da kuka yawa da ba ku da karfi yanzu gashi da kuna da karfi da ba ku da arziki yanzu Allah madaukakin sarki ya muku arziki babu abin da wato kenan yafi karfin ku yanzu wanda ko al'umma musulmi ba za ku iya gudanar da shi makanku ba to da kuma ba karamin ni'ima ne a kanku ba wannan shine sababin nuzul wanda yake amin akwai kuma sababin nuzul wanda yake tasiri akan wannan ayan shi goba ne suka ce yana da fuska guda biyu ko uku fuska ta farko abin da ake nufi da wannan aya shine akwai lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiki wasu daga cikin sahabbansa da suka je sai wato gidan can wajen abin nan sai wasu kafirai sai suka kashe su da mutum 70 haka ko kuma kasa da haka kadan duk sai aka kashe su sai mutum biyu ne kawai ko uku suka tsira daga cikin su to da haka kaga hankalin su a tashe ne tunda duk ɗan uwan ku an kama su an harbe an yayyanka suka kamo hanyar su uku dai sun samu sun tsaye suka kamo hanyar Madina suna tafowa za su zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam su ba shi labarin abin da ya faru to a hanya sai suka haɗu da wasu mushrikai guda biyu na ƙabilar Banu Sulaim su kuma ƙabilar Banu Sulaim akwai alkawari tsakanin su da Annabi sallallahu alaihi wasallam na zaman lafiya an rubuta wato kenan treaty na zaman lafiya a tsakani dan haka ba za su taba Annabi ba Annabi zai taba su ba kuma lokacin masu tafiyar farin da su musulunta wannan da suka zo suka zo wannan mushrikan biyu suka ce kaga arna masu kashe mu saboda ka wo suka sassare su suka zo suka faɗa min sallallahu alaihi wasallam gafa abin da ya faru a can ga abin da aka mana mu ma mun kai sai alto wannan kafiran amana ne mun riga mun yi sulhu da su ya za ku yana haka saboda su ƴan kabilar Bani Sulaim suka taso suka zo har Madina suka ce to ga mutanen ka abin da suka mana ce eh tabbas haka ta faru don sun zo sun ga mu to ko za ka biya diya ce tabbas zan biya diya zan biya diya kaga shugaba yanzu aikin da ya tura su aikin sa ne aikin gwamnati ne haka ne to yanzu sun je sun yi wani laifi wanda ya kamata kuma ba da gangan ba ne yanzu gwamnati ya kamata ta shaldar gwamnati ya kamata ta shaldar saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zo ya dauki da wani dole zai biya diyar wa'annan mutanen raƙuma da yi kenan to dai na za a so su shi da bashi da raƙumi guda daya to da haka dole za a ji a so su to da haka daga cikin hanyoyin da ya bi so su din sa shine sai ya samu Yahudawan kabilan Banu Nadir da je kansu sai ya ce musu to mun yi yarjejeniya da ku ta zaman lafiya a Madina suka ce eh haka ne mun yi alkawari idan kuka samu matsala ta diya za mu taimaka muku a biya haka ne suka ce eh in mu ma ta same mu za ku taimaka mana a biya haka ne eh suka ce to ga abin da ya faru mistaken ne saboda haka ku zo ku kawo gudunmawar ku mu samu mu haɗa wannan sai su ce a wannan ba matsala wannan ba matsala zauna a nan bari mu dandafa maka abinci ka ci sai mu ce kafin mun dan tattara abin da za mu a baya ashe da ya zauna a gurin sun je sun yi wani meeting din su a gida akan cewa za su zo su dauko katon dutse na zanne akan dakali daga shi ta kan katanga a jefo wuf sai fada ka min falsafa shikenan an riga an gama kenan sai gama shi da sun gama sun ta dawo dutse suna ta kokari ta cikin gida ba a kinki mashi a hankali tayin da ba zai ji ba jibril ne zai ce masa me kake yana gwai ta kaji kaje ce to ga abin da ake shiryawa ta shi ka tafi ta shi ka bar gudun ba gudun zaman ka bane kawai sai min falsafa ba an kawo dutse gindin katanga sola a daga a murgino shi ta sama annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tashi a magana ga tukunya tana dan abin nan kada ka shiga ka ji mu akurki kaza 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 sai ta ce a ai ga abin da kuke ga abin da kuke yanzu nan jibril ya zo ga ni sai da ka ji to ta kani na da kun ga an warware alkawari kenan kai bi da ban da haka daga wannan lokacin baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanin kes din sa da kansa wannan kabila da zai zo zuwa garin Madina saboda sun saba alkawari kun saba alkawari to yanzu sai Allah yake ce mai mu'minai ya ku masu imani ku tuna ni'imar Allah a kanku lokacin da waɗanda suka kafi to suka so waɗansu mutane suka so wato su tsaga hannunsu sa a kanku su kife ku sai Allah ya kame hannunsu wato ki ke kabilan bazuna dirke nako to wannan shine don da sun kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya gama ira sakonsa ba da tarihin addini musulunci wani abu daban ne bayan da muka san shi ba mun gane wannan sannan su kuma an saba Annabi sallallahu alaihi wasallam da tarihi rayuwarsu wata abu daban ne wani abu daban ne bayan da muka san su ba saboda za su zama hard deck mun gane wannan to kamewa da Allah madaukakin sarki ni'ima ne a gare su don haka yake ku tuno ni'imar da Allah madaukakin sarki ya muku wannan shine sabon saukan wannan aya na farko idan mun dauke shi akan cewa sababin kasi ne kenan wancan sababul am ni'imar da Allah muku ta musulunci gaba daya ko wannan kuma specific incident ne wani abu ne wanda yake particularly ya faru to malaman ta suka ce akan wannan ne daya ne biyu kuma da suka ce akan sa ne hadisi da muka sha karantawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya je shi yaki dan zati irkin ko suna dawowa hadisin wannan bushi dukin da suka dawo ga tsananin rana suka rarrabu shi ya kwanta a gindin wanda bishiya ya zata ta kwamin sa sai mutumin ya zo san da sai zare ta kuma ya daga yake manyan lauka minni waye zai hana in sadika sai ce masa Allah waye zai hana in sadika ce Allah sai da suka kasa uku sai jikin sai dauki rawa sai ta kuma ya fadi sai shi kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya dauka sai ce to kai yanzu zai hana in sadika sai ce babu wanda zai hana insha Allah kuma ka zama mafi alkhair masu daukan abubuwan da sun dauki abubuwan su ci kowa da shi to kai da ni ba abun bauta sai Allah ni manzo Allah ne sai ta ban yadda da wannan ba amma dai zan yi alkawari tsakanina da kai babu yaki ba zan yake ka ba zan taimaka mutanen da za su yake ka ba to annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwanci a gindin bishiya yana bacci mutumin ne zai dauka tafiya ya zari da daga zarewa zai iya sarewa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya sare shi da tarihin musulunci ya zama wani abu daban su kuma rayuwarsu da ta sun zama entirely wani abu daban saboda musulunci ya fara zuwa bai gama cika ba sai zama ya tarwatse wannan lokacin da hakan sai zama ni'imar Allah ne Allah ya kare shi bayar balaraban kauyen ya kasa sadiya sai da ya shuri annabi da kafarsa annabi ya farka dan tsabar gadara da isa ya ce masa manyan na uka minni to wannan din shi ne kuma ya zai sanadiyar kariya shi sai zama wata kenan hakan din ba ta faru ba to wannan yana daga cikin wata kenan ni'imar Allah ba da wata zarfi da ya yi wa sahabbai wanda ya kamata su tuno rifin asiri ne wata kenan a gare su sannan kuma akwai wasu incident su wanda suka faru da annabi sallallahu alaihi wasallam shi ga irin wannan kamar misali a Khaibara da aka ba shi guba ai ya dauki da faffan nama din ya sa a bakin sa naman ya ga masa kaza kaza duk da aka sai dai aka tunne hakarin sa da kuma sauran bakin sa duk wani kamewa din na Allah ba da kuɗin sarki na da yawa abokan gaba lokacin da suka himmatu akan lalle sai san halaka annabi sallallahu alaihi wasallam to wallahi wannan sana daga cikin asbabun nuzul na salama wannan aya sai Allah ce ku tuno ni imamin da Allah madaukakin sarki ya yi muku lokacin da wasu mutane suka nufin su sa hannunku su murkushe ku sai Allah fa kafa aidiyahum anku sai Allah ya kame hannunsu hannun ya kasa wata kenan cutar da ku wataqullaha da haka ku ji tsoron Allah madaukakin sarki wallahi falyatawakkalul mu'minuna lalle mu'mini ya kamata su dogara ga Allah madaukakin sarki wa'annan incidences da muka irga guda uku akalla sun isa su nuna mana cewa mu'mini ya kamata su dogara ga Allah wannan najin din na banu kabilan banu nadir an sarfa ne san komai akan sa ba kiyayewa ce ta Allah kai wukayatul lahi adna amudafatin min ad-duru'i wa an alim wa al-qudami to da ko nan wukaya ta Allah ita ce ta kiyaye shi aka ce wasa shi ka take wancan ma wukaya ce ta Allah wannan ma wukaya ce ta Allah abin da ya samu da su a makka wukaya ce ta Allah madaukakin sarki don haka gurgurdan tawakkalin mutum ga Allah gurgurdan yanda Allah madaukakin sarki zai shiga cikin al'amuran sa dama at-tawakkul shine wato kenan dogaro ga Allah madaukakin sarki da yaqini da tawakkali abubuwa guda biyu haka suke tafiya ba sa rabuwa yaqini shi zai baka tawakkali in kana da yaqinin Allah zai yi maka to zaka iya dogaro ga Allah madaukakin sarki wannan shi ta al-Imam Nawawi da ya tashi kawo wannan abubuwa guda biyu sai musu babu daya a cikin riyadus salihin babu yaqini wa tawakkul yaqini da tawakkali sai hada su ta kenan a lokaci da saboda tau amani yan biyu ne tagwaye ne wato kenan bai kamata a ce an raba su ba taka Allah ya rike Allah madaukakin sarki yake cewa Allah fa la tawakkalul mu'minuna in dai mutum mu'mini ne to lalle su ake ya dogara ga Allah madaukakin sarki to mu je malam
ولقد أخذناه ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعذرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لو كفرن أنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل
الله أكبر يوم نقمان درالة لشكرة ذاك ما تمتعني سميكي دولة سيكون سنة كواي تاشي مسامو البركة والنندي Allah madaukakin sarki yace walaqad akaza Allah mithaqa bani Isra'ila hakika Allah madaukakin sarki ya riki alkawari tsakanin sa da ƴan bani Isra'ila yayi alkawari wato kenan tsakanin su da su akan bin Allah akan wato kenan kiyayewa gaskiya akan bin manzanni akan wato kenan kula da addinin musulunci nan kaga kasu ne can Allah madaukakin sarki yake cewa wa mithaqa allazi wasaqakum bihi alkawri tsakanin ku da ku da shi nan ma gashi ɗan bani Isra'ila alhali ku duma mutane gaba daya idza kaza Allah Allah madaukakin sarki ya rike alkawri ga duma mutane gaba daya tun maka fa mu zo wato kinan duniya to amma nan kowa ne ana tattuna musu wato kinan wani special incidences Allah madaukakin sarki yake cewa wa ba'athna minhum 12 nakiba sannan sai zaman mun aiko ma'ana mun tayar a cikin su wato kenan nukaba guda 12 asalin kalmar naqib abin da suke nufi wato kenan kaman wato kenan kadan fuji a jikin wani abu amma izlahan anan abin da suke nufi shine mutumin da Allah madaukakin sarki ya bashi wato kenan dama akan waɗansu abubuwa ya kula da su ko akan waɗansu mutane ya kula da su yanzu kamar an aji ne sai ce naqib shine monitor saboda shine mai kula da mutane yan a local government sai ce chairman shine naqib tunda shine mai kula da harkan al'umman local government din gaba daya ko kuma a ƙasa governor zai iya zama wato kenan naqib to Allah amma anan Annabi Musa alaihi salatu wassalam da Harun su ne annabawa kuma ƴan bani Isra'ila kabila ce wanda suke mai yawan gaske saboda haka sai Allah madaukakin sarki ya ba su abin da ake kira division of menene decentralization na gwamnati ta yadda wannan za su rike masa nan wannan za su kula da nan wannan za su kula da nan wannan za su kula da nan adadin kabilunsu guda 12 ƴaƴan annabi Yaqubu shine Isra'ila ɗin ƴaƴansa guda 12 ne kowane ɗa ɗaya yana da zuriya kuma ta kai yawan da ta kai al'umma ne mai girman kanta don haka shi Musa alaihi salatu wasalam shi yana daga cikin su saboda haka sai aka ce to kowane kabila a samu mutum ɗaya wanda yake shine shugaba a cikin ku kowane kabila a samu mutum ɗaya su waɗannan nukaba kullun suna tare da Musa alaihi salatu wasalam zai rika ba su sako suna kai wa mutane zai sa kuma su rika checkmating abubuwan da mutane wato kenan suke yi za su rika shawara da shi akan al'amura duk abin da ya kamata a ce an zartar da su ne annabi Musa alaihi salatu wassalam zai zana kamar su zama kamar ɗan majalisarsa kenan saboda ko kuma kowace al'umma tana da wata general representation a cikinsu shine Allah madaukin su ba asna minhum ithna ashara nakiba mun sanya shugabanni ko monitorship ko tace ko principal aka guda 12 wata kenan a cikin su saboda haka Allah madaukin sarki sai ya zanna sai ya sa annabi Musa ya zanna ya shawar abubuwa na addini komai tare da su wa qala Allah sai Allah madaukin sarki ya ce musu inni ma'akum ni ina tare da ku ai ma'ana wa qala Allah lahum Allah madaukakin sarki sai ya ce musu inni ma'akum ni ina tare da ku yanzu tunda su sun bi annabi Musa alaihi salatu wassalam kuma saboda dadin control an ce kai wannan kai ne monitor kai wannan kai ne monitor kai wannan kai ne monitor na kan wani saboda su sun goma sha biyu ne sai su zo tare da annabi Musa Allah madaukakin sarki yanzu zai ba su aikin da ya kamata su yi dan haka sai ya dade karfafa musu guyuwa tun a farko yace musu inni ma'aku ina tare da ku a cikin komai ne Allah dan maraku dan haka ku ku ne mutanen kirki ku ku ne na Allah kuma zaben ku aka yi a cikin wato kenan dubu saboda haka ku saurara ku ji abin da za a yi laina kantu musallata akwai sharadin kasantuwar ku tare da ni wallahi in har kun tsaye da sallah in ji sharadin na daya mun ga irga su laina kantu musallata in har kun tsaye da sallah ba yin sallah ba wa atatu zakata kuma in har kun ba da zakka wa amantu bi rusuli kuma kun yi imani da manzanni na nawa kenan wa azartumuhu kuma kun karfafe su wajen taimaka musu nawa kenan wa qaratumullaha kuma kun ba wa Allah madaukakin sarki rance qardan hasanan rance wanda yake mai kyau abuwa guda nawa abuwa guda biyar Allah madaukakin sarki ya kafa musu sharadi kuma ya fara da lamul kasmi yace in aqamtum wallahi idan har kuka tsaye da sallah kuka bada zakka kuka imani da manzannina kuka karfafa ma manzannin wajen taimaka musu don isar da sako ga kabilan ku sannan kuka bai wa Allah madaukakin sarki rance Allah yace wa sai sake rantsuwa sai yace la ukafiruna ankum sayyiatim wallahi sai na kankare muku wato kenan kurakuran su kenan wannan ya nuna cewa kafin wannan akwai zunubai da suka yi dan haka sai aka zabi wayannan dan su control kar a sake maimaita wannan zunubi sannan kuma sai aka kafa musu wato jinan sharadi idan sun cika sharadi Allah ce zai kankare musu wato jinan zunuban su daya kenan na biyu sai ce wala dukkan nan hun jannati wallahi sai na shigar da ku cikin aljanna wanda yake aljanna ta jirimin ta tal anhar kolabu suna gudana wato kenan akan ta a karkashin ta mun gane wannan to saboda haka abubuwan da Allah madaukakin sarki ya zayyana musu kenan wannan guda biyar yanzu abin tambaya a nan gurin shine menene dalilin da yasa Allah madaukakin sarki ya gabatar da sallah da zakka akan imani da manzanni yace la in aqamtum salata wa ataytum zakata sai yace wa amantum bi rusuli a wannan ne ya kamata a ce an fara yi tukunna imani da manzanni ko manzo ya zo ce a yadda cewa shi manzon Allah ne sannan sai ya ce ku fara sallah sai ayi sallah amma anan sai Allah ya taqaddimin sallah ya taqaddimin zakka akan wa akan imani da manzanni me dalili kan haka ko mun gane abin da ke nufi anan ba me ne hikimar taqaddimi haka ne al'adahu bilwawi la menene la yaktabi at-tartiba la ina kamtu musallata wa atitu musallata ka wancan zai iya zama wato ke da shine na farko haka ne zai iya daukar wannan to amma din da malamai suka ce wato kenan dama din su musulmi ne sun yi imani da manzannin mun gane wannan dama din ai su musulmi ne saboda ai yanzu ana karanta musu haddalin su na baya cewa lalle su janye ga wannan laifukan ga wasu abubuwa su kokari ai da yace musu ku yi sallah take in kun tsaye da sallah in kun tsaye da sallah kaga kenan dama suna musulmi ai dama su jikokin annabi yakuba ne dama ƴaƴan musulmi ne haka ne yawa kuma lokacin da aka aiko shi a farko abin da ke kokari kiransu amma yanzu already suna kai har an zabi monitoci masu kula da abubuwa kenan imani ya riga da manzanni ya riga ya gabata amma kuma an kawo shi saboda wata ke jaddadawa ne kuma ma suna sallah din ita ma sallar an kawo ta saboda jaddadawa to da zaran mutun ya musulunta abu na gaba shine wata kenan sallah wallahu ta'ala a'lam mun gane wannan da yake nan na biyu yace la in aqamtu musallata ko wa atitu zakata wa amantu bi rusuli wa azartumuhu waqartum Allah ku ka bayawa Allah madaukakin sarki rance me ka bayawa Allah madaukakin sarki rance baka dauki dukiyar ka bayar ba kuma gashi yayi maganar zakka to me yasa ka saki tawa in ka dauki zakka ka bayar ai shi ma rance ka bayawa Allah haka ne idan kuma ka bayar rance kuma dole rance ka bar Allah to yanzu akwai ikrari kenan kuma ikrari baya daga cikin abin da yake nuna balaga da fasaha a larabci ko don idinaji ne menene hikiman wannan sai malaman sarfi suka ce a alayn aqamtu wa ataytum zakata zakata farillah wa qaratumullaha qardan hasanan zakawa da take ta faraka sadakoki da za ku rika yi bayan ka ba da zakka zaka ba da abin nan wannan a zamanin yan bani isra'ila ne ake wannan a lokacin mu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna fil mali sadaqatun siwa zakati lalle a cikin dukiya akwai wata sadaka bayan zakka dan ka fitar da zakka ba zai hana kuma ka in ka ga mai wanda yake bukatar taimako ka taimaka masa ba kai sadaka wataki na amma wannan ta nakila ne wacce kuma ta farilla waccan in baka yi ta ba Allah madaukakin sarki zai iya kama ka da laifi zai kuma azartar da kai amma wannan in ka yi ta a babu falala take in baka yi ta ba za a kama ka da laifi sai dai kuma abin da ya kamata ka samu wataki nan ya tsere maka mun gane wannan yawa to shine mai hikiman wa'annan abubuwa wata kenan guda biyu sannan inda yake azartumu din nan ku karfafa su in an ce wata kenan karfafa gwiwar mutum shine taimaka masa akan isar da sakonsa ko kuma kare shi ga barin abokan gabansa atta azur anan yana nufin arrad yani raddil a'ada duk abin da duk mutanen za su yi gaba da annabawa su hana su ida sakonsu to ku tare su kenan kun ba annabawan karfi saboda haka shi sai Allah madaukakin sarki ce wa azartumuhum kuma yake rusuli manzannina kenan daga yau duk manzan da aka aiko la tu'aziruhu ko wala kada ka sabata ka sallahu mi saka nabiyina lama atitukum min kitabin ko wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqan lima ma'akum la tu'minu nabihi wala tansurunahu yawa za ku imani da shi za kuma ku taimaka masa saboda ka yanzu Allah madaukakin sarki yana wata kenan kokarin tadrib din su akan cewa za su taimaka wa manzanni dan haka kenan yanzu abin da za mu fahimta anan shine cewa muhimmancin manzanci yana tafiya tare da muhimmancin sahabi manzo domin su ne za su tallafa masa wajen cin nasara akan idan sakonsa haka ne ko ba haka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da a ce shi kada zai je yaki lokacin da kaga sai mutum 10,000 ya tafi shi dai je yaki sabo zai yi ba saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam kowa sani ya fita mutum ne wanda ke talaka ba ya da kudi amma duk harkar da ta shafi kudi sahabbansa suke yi ba ya da karfi duk harkar da ta shafi karfi sahabbansa su suke yi bashi da kaza duk haka sadaka sai ya zama ma zai iya tawara rindina ta zaki kuje guri kaza wannan ce kuje guri kaza wannan kuje guri kaza mun gane wannan sadaka kowanne annabi sahabbansa su ne suke taimaka masa wajen ida sakon da ya kamata ya isa sai kaga an ci nasara idan aka samu matsala a gurin sahabban to za a samu matsala za a samu wata kenan kala annabi Musa alaihi salatu wasalam Allah ya zaba masa wayannan nukaba guda 12 don su taimaka masa duk da cewa sun taimaka masa amma duk inda suka samu rauni sai ya zama na kasu a gare shi annabi Musa sai ya zama koma baya wanda kuma ka hadina ta nade bayan annaba duk wani malamin da ya kai karansa ya kai sallah ya gaba da yi ba sai da almajiransa ba zai iya yin abubuwa shi kadai ba akwai role din da zai fulle amma kuma su kuma manya-manyan albajir suka duba nasu da dinar albani za ka ga manya-manyan almajiransa da zarin ya yi ta'alifi da ya tafi zuwa su ɗauki ɗauni a buga shi a yaɗa a duniya a ɗauke shi a buga shi a yaɗa shi yanzu har kwanan gobe za ka ga gidan radio kaza ana sa karatu Malam Jafar gidan radio kaza ana sa karatu ma duk za ka samu almajiransa ko mutanensa su suke ɗaukan ɗaunin wannan idan an samu wato kenan luka ba'u masu kirki a ƙarƙashin kowane malami ko annabi to za ka samu wannan malamin da ya ci gaba kuma duniya za ta rage kuma zai kai saƙonsa ko'ina amma in shi kaɗai da ba zai iya yin wannan ba don haka shi sa Allah maɗaukakin sarki ya zaɓawa Musa alayhi salatu wasalam luka ba'u shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah iktarani wa iktara li ashaba Allah shi ya zaɓe ni sai ya zaɓa mun sabbe na wanda za su ɗauki saƙona su yaɗa shi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya an daina yaƙi an daina yaɗa addinin musulunci an daina karantar da musulunci ba daina ba ɗauka suka yi suka ci gaba da wannan shi ne bayan bayya duniya musulunci ya fito daga cikin haudi na jaziratul arab bayya duniya musulunci ya shigo afirka ya shiga kasan turai ya shiga can kasan rasha su korosan su inani duk abin su ne sun watsa musulunci har ya shigo na inda muke annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa zuwa da bamba a ko amma ga musulunci ga waye kawo shi mutanensa to kullum hannu ɗaya da harsa suka ce baya ɗaukan jinka kowa da kwatarsa amma in an taru tare sai a gudu tare sai wato kenan a tsira wato kenan tare yanzu ko karatun da muke a nan dinnan za ga ban san yadda ake harkar intanet ba amma za ga karatun an ɗora shi inda aka ce ne zai yi komai da ba zai yi ba haka ne ko ba ka ba to saboda haka kullum abin da ya kamata mu sa a zuciyar mu ni kwata na dan abu kaza ya ci gaba zan yi plan din sa yanzu ko yan agajin nan da suke tallafa mana wallahi in ba sa tallafa mana wallahi abin da za mu ji dadin sa ba ba za mu ji dadin sa ba masu kunna generator in ba sa playing role din su wani abu nan ba zai yiwu ba da zai sauran su to saboda haka wannan ayan ba karamin wato kenan darasi take karantar da mu dangane da muhimmancin wato nuka ba'u na annabawa da manzanni da kuma malamai wajen isar da saƙon Allah maɗaukakin sarki ba kuma yanda ake hakan nan to a gidan aljanna haka za a zanna sabon annabi sallallahu alaihi wasallam tare da shi a gidan aljanna suna tare da shi sabon annabi musa suna tare da shi a gidan aljanna hakan nan wato kenan al'amarin yake tafiya har ya zuwa ranar tashin alkiyama Allah maɗaukakin sarki ka samu nasara a rayuwar duniya da lahira to saboda haka Allah maɗaukakin sarki ke ce musu in kun tsaye da sallah kuka ba da zakka kuka imani da manzanni na kuka karfafa musu kuka taimaka musu don isar da sako kuka dauki dukiyar ku kuka bayar a karatun Allah fardan hasana ko don aikin ba zai yi ba sai kun dauki dukiyar ku bayan ta zakka an san da zakka wannan wajibi ne ku dauka ku je ku bayar amma yanzu wani matsala ta taso ko to ustaz za a yi wani abu ba shi malamin ba shi da shi ba ku za ku dauka ku yi ba abu kaza za ka annabi sallallahu alaihi wasallam da za a tafi yakin tabuka din nan da za a tafi yakin tabuka me yake da shi a lokacin babu komai amma da yake gurin da za a tafi guri ne mai nisa safaran ba'idan kuma ga jama'a ta yi yawa don har aka je aka dawo ba a iya rubuta adadin babu wanda zai ce maka ga adadin mutanen da suka bi yakin tabuka don haka inna lillahi yake ce musu faqaratu Allah da ku baiwa Allah madaukakin sarki rance ko yawa rancen da za ku bayar shi ne wato kinan bayan kun fitar da zakka wani abu na addini tashi ku bayar ni magana ne yake tabuka yanda mutane suka dinga taimakawa yace a taimaka da duk yakin da za a je annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya yi tauriya ba zai fitar da directly inda za a je ba amma saboda muhimmancin tabuka da wahalar da za a fuskanta wannan wanda ya ce masu tabuka za mu tafi don su fahimci nisan gurin su girman tanadin da ya kamata a yi za ka yi ke neman taimako a gurin su kowa ya ɗauko ya kawo kowa ya ɗauko ya kawo kowa ya ɗauko ya kawo sayyidina Umar ya ce duk abin gidansa a tara aka tara ya ce a raba biyu ya ɗauko ya kawo abokan ya ce duk a tara masa abin ya ɗauko ya kawo Usmani ya kawo ya sake komawa ya sake kawo ya sake komawa ya sake kawo duk wannan baya cikin zakka mun gane wannan saboda in babu wannan gudumawar da suke to addinin ba zai ci gaba ba da haka ce sarsa ya bamma cewa ce yace nan wa ta tumu zakata zakata farilla wannan kuma dama innama sadaqatul liwa lil fuqara wal masakin yau sai za a raba wa fuqara to amma addini ya zai tafi sai an zo karatunullah qardan hasana saboda ka kuke musa Allah madaukakin sarki wato kenan rance wanda yake mai kyau wa karatunullah qardan hasana sai ce law kasaran ankum sayyi'atikum ko in kun yi haka ni kuma wallahi zan kankare muku wato kenan kurakuran ku duk abin da kuka yi a baya wato kenan ya riga ya wuce duk abin da kuka yi a baya ya riga ya wuce wala udkilannakum jannatin kuma wallahi sun shiga da ku cikin aljanna wanda kuma mu suke gudana a karkashin ta amma sai yake wa man kafara ba ala zalika bayan duk waɗannan bayanan da aka yi da duk wannan ni'iman da aka muku da duk wannan menene wanda kuma yazo ya butulce bayan wannan faqadal sawa'a sabil hakika ya bushe matsakiyar hanya in an ce sawa'a shine tsakiya idan mutum yana tsakiyar hanya sai ya kauce a tsakiyar hanya ina zai koma gefen hanya da ya koma gefen hanya kuma yiwuwar ya shiga jeji abu ne mai sauki amma yana tsakiya na tafiya tar babu wani matsala madawar bai bar tsakiyar hanya ba zai kauce ba amma in ya kauce tsakiyar hanya ya koma gefen hanya akwai yiwuwar zai iya shiga abin nan wani lokaci ko gudu yake za ka ga ko irin kargon da yake gefen hanya na shi zai rika karta saboda ya yi taɗarruf dama taɗarruf shi ne mutum ya koma gefe to da ya koma gefe duk abin da ake wucewa wannan ya bige shi wannan kaya ta yage shi wannan menene yana ta amma yana tsake fa babu wata kenan matsala to da ka duk wanda ya kafice kafin bayan wannan wato kenan fa kadalla sura asami malamu suka je ta amma me yasa yake wa man kafara ba'da zalika ko wanda ya kafice bayan wannan to wanda ya kafice kafin wannan fa shi da matsala ko babu matsala kafircewa kafin wannan da bayan wannan duka kafircewa ne yawa kafircewa duk wanda suka kafirta kafin saukar da waɗannan abubuwan suna nan a matsayin su na kafirai amma nan me yasa yake wa kafar ba'da zalika bayan duk waɗannan sai aka ce saboda girman kafirci yana damfare da girman ni'imar da Allah ya maka ka kauce mata duk lokacin da ni'imar Allah ta karu a kanka butuncewar ka ya karu to girman kafircin ka yana karuwa wa take saboda ka kafircin ma mataki ne mataki ne wanda bai san wannan ba sai ya kafirta bambancin kafircin sa daban da kai da ka sani ko kai da ka sani a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba ko manta ba ko wani mutum da ya zo musulunta har ya zama wani lokaci in wahayi ya zo ya kan rubuta wa annabi sallallahu alaihi wasallam za a yi wahayi daga sama take annabi sallallahu alaihi wasallam sai shi masu rubuta su rubuta kaga ya fi kowa ya kini akan harkar wahayi amma sai ya kafirta sai ya kafirta sai kuma yana suka kuma ga alqur'ani da annabi sallallahu alaihi wasallam da ya mutu mai faru shi kafa sai ta tunkudo shi amma me yasa ba ta tunkudo Abu Jahil ba ba ta tunkudo Abu Lahab ba ba ta tunkudo Walid ibn Mughira ba amma shi yana mutuwa ana binne shi kafa tana funkado shi dole haka aka sakara akan sa aka bar shi ya bi lalace saboda girman kafircin sa ya fi nawa take nan sauran gurgudan gaske da ta bayyana masa ya ki karabanta Allah madaukin sake kiyaye to mu je malam
فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تسأل ولا قائلة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح
الله أكبر
إن الله يحب المحسنين
الله أكبر الله أكبر الله أكبر فبما نقضه ميثاقهم wallahi to a dalilin warwarewa alƙawura da mu aitan mun yake walaqad akaza Allahu mithaqa bani isra'ila Allah ya yi alƙawari da ƴan bani isra'ila to nan kuma sai yace sun warware wannan alƙawarin a dalilin ne warwarewa alƙawarin su Allah ya ce la'annahum sai muka tsine musu to wani alkawari ne can an ba mu a dunkule nan an ba mu a dunkule Allah ce wani kan akabna bani nan da ya ni faka hun ko saboda warwarewa saboda warwarewa alkawari wanda yan bani Isra'ila suka yi Allah ce la'annahu shi sa muka tsine musu can a baya yake wala kada ka Allahu misaka bani Isra'ila hakika Allah ya riki alkawari tsakanin sa da shi da yan bani Isra'ila to nan ko bai fadi alkawarin ba nan ma kuma sai yace saboda warwarewa alkawarin to wani alkawari ne malaman tafsiri sun suka ce alkawarin da suka warware shine shi Annabi Musa alayhi salatu wasallam sun yi shawara da shi da wannan nukaba guda 12 da aka zaba Allah ya umarce su za su tafi jihadi ta haka sai ya tura su a matsayin ɗan gangane su je wannan gari da za a je a yi jihadi sannan sai suka alkawari da shi da su duk abin da suka je suka gano to ba za su faɗa wa kowa ba sai sun dawo sun same shi in suka ce masa ga abin da muka gani ga abin da muka gani ga abin da muka gani to shi Annabi Musa alayhi salatu wasalam sai ya faɗi hukuncin da za a yi saboda haka Allah sai umarce shi da wannan sai ga musu suka dafi da suka je suka gano sai suka samu garin mutanen wato sun ƙware a wurin yaƙi kuma ƙarfafa ne abin sai dai firgita su yanzu abin da ya kamata su yi su riƙe wannan asiri su zo su gaya wa Annabi Musa alayhi salatu wasalam yanzu sai a zanna a yi shawara me ya kamata a yi zai sa a musulunci kwata-kwata ba a yadda kullum wato ami ga magarin mutum ya ɗauko wani labari na tsoro ya zo ya yaɗa cikin al'umma ba a'a sai a zo a faɗa a shugaban gari ko a shugaban local government ko a shugaban waye su ɗin suna da wani ilimin da baka da shi akan wata matsala to in an faɗa musu su kuma sai su zo su sai su san yadda za a yi bi a fitar da wani matsala wani ma bai san me yake faruwa ba ko kuma in matsala ta addini ne sai a samu malamai wanda suke sun san addini kai ne Qur'ani yake faɗa walau rudduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhu duk inda musamman labari na tsoro ko labari mai firgitawa ko za ja amru min al-amni aw al-khawfi azra'u bihi idan labari ya zo musu na amana ko na tsoro sai su yayyada ai tabbata ai fada duk a cikin firgita mutane to ba a haka Qur'ani yake walau rudduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhu da za su dauki magana su kai annabi shi ya zai san yadda za a yi ko kuma su kawo ulil amri ulil amri anan zai zama shugabanni zai zama malamai akan wannan matsala din to su la alimahu allazina yastanbiunahu minhum wanda za su istinbadin hukuncin abinda za a yi akan wannan matsala to za su sani to su wannan sai ba su yi haka ba da suka dawo sai suka suka faɗa mutane ai wannan mutane yaki da su ba zai iya yiwa ba suka firgita mutane sai mutum biyu daga cikin su ɗaya ana kiransa Khalid ɗan Yufika yana daga cikin zuriyar Annabi Musa alayhi Annabi Yaqub alayhi salatu wasallam ɗan da ya fito da zuriyar Yahuza ɗaya kuma ana kiransa Yushu bin Nun su so ɗan ya nuka ba guda biyu su ne kaɗai suka rike wannan asirin ba su faɗa wa kowa ba sai da suka zo suka faɗa wa Annabi Musa alayhi salatu wasallam amma sai suka yaɗa ko sai da kace suka raza da mutane Allah madaukakin sarki kuma ya ce a je a yaƙi shi kuma ya tura a je a yi gangane a ga shirin su a ga tsarin su a ga kuma a shawara ta inda za a fito musu to sun zo sun yi letting card out of the bag sai da kan ziyara za a yi kuma Allah ya ce a yaƙi kuma ba za a fasa ba saboda wannan to da ka ga yanzu nuka ba matsalar da suka kawo a nan gudu sai ta zama ta shafi addinin ta shafi Musa alayhi salatu wasalam saboda haka Annabi Musa ba ya da alternative tunda Allah ne ce ya yake shi saboda haka tudo da fita to shine wanda Allah ya ba mu labarin su a cikin suratul araf ne ko eh a cikin suratul maida anan ne ko ko a gaba da mu sami shi kenan a gaba da mu sami inda Allah bar su take yace musu zai su yake sai suka ce ina ailan na da kullaha ma da mu fiha amma ina da kullaha abadan ma da mu fiha ai suka ce inna fiha qauman jabbarin akwai manyan azalin a ciki ba za mu iya zuwa mu yakin ba ya ce a'a sai mu je suka ce a ba za mu je zai karshe suka ce masa mun fi wallahi ba za mu shiga ba to da waɗannan mutanen sun yi shuru da sun zo sun faɗa Annabi Musa to da shi da nuka ba sai a zanna a yi shawara sai a ga yadda za a yi lokacin da mutane suka fita inda an je an kara kan ai shikenan kuma dama mu tsari yake a musulunci ai kan min fi'atin qalilatin ne galabat fi kadan kasira ta bi izinna ai da taimakon Allah ne ake zuwa ai yakin ba za a kashe musu wato kenan guya ba to saboda wannan warwarewa alƙawari da nuka ba su kai shine Allah da kirki la'annahu sai muka tsine musu saboda sai matsalar ta zo ta yakin dai ba a je ai ba ba a yakin ba bayan ba a yakin ba suka ce su gida za su koma Allah ya ce ya haramta musu gida shekara 40 babu wanda zai gari a cikin su suna jeje ai kaga wato kin duk wannan matsala ne yau wato wannan abin da yake sai Allah madaukakin sarki yake cewa ja'alna qulubahum qasiya sai muka sa zuciyarsu kuma sai ta kekashe da sun zo sun faɗa annabi Musa alaihi salatu wassalam an tsara yadda za a yi za su da su yake kuma za su da nasara kuma imanin su yana nan tare da su amma wannan tauhidin san da suka yi da rashin cin amana da rashin rike amana sai ya zama wata ya ja musu wata kinan la'ana a gurin Allah la'ana Allah shi da kishin Allah madaukakin sarki sannan sai ya sabbaba zuciyarsu sai ta kekashe sai zama ba za su iya bin umarni ba a ce manzon Allah ya zo ce muku kuyi abu gaskiya ba za ni ba kwallo kwallo suka ce masa inna lan nadkhulaha abadan ma damu ya fazhab anta wa rabbuka faqatila kai da ubangijin ku kuje ku yi yaki kai Musa inna ha huna qa'iduna mu za mu zauna a nan muna kiran ku kuje ku yi yakin ku dawo sai mu tafi gida saboda haka kaga zuciya ta kekashe kenan Allah ta ce ba gida ko to fa inna ha muharramatan alayhim an haramta musu zuwa gidan arba'ina sanatan yatihuna fil ardi to saboda wannan ya kawo wannan yace yuharrifuna al-kalima amma wadihi sannan daga cikin laifin suka so na ja musu matsala shine suna taharifin kalma su fassara bisa son zuciya kamar da muka faɗa jiya ko shekarun jiya ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya sa alqur'ani a gaban sa alqur'ani sai ya zuwa aljanna amma ya sa alqur'ani a bayan sa alqur'ani sai ya kuɗa shi zuwa wuta man ja'al alqur'ana amamahu qadahu ila aljanna wa man ja'al alqur'ana wara'ahu saqahu ila an-nar wanda ya sa alqur'ani a gaban sa shine komai zai yi zai nemi hujja zai da abin da Allah ya ce ayi wanda ya sa alqur'ani ta bayan sa shine duk abin da zai yi ya sa a gaban sa haka zai yi ko yaya ma saboda sai ya nemo ko da ba gaskiya ba ya dauko aya ya murda ta dan ta goyi bayan yanda yake son to kaga wannan shine mai matsala to shine taharifil kalima amma wadi saboda sai zama in sun ji ayan Allah sai su mata mummunan fassara sai su fassara ta yanda ransu yake so saboda ba za su iya canja ta ba ba kamar littattafan su na baya ne za su iya tagiyar din sa amma ayan alqur'ani su ba su iya canja ta ba sai dai su mata mummunan fassara amma dai tana nan duk wanda mai son gaskiya zo daga cikin rahaman Allah shine ya kiyaye mana alqur'ani ko da wani ya fassara mummuniya idan da mai son gaskiya zo gundarin qur'anin yana nan sai ya dauka kikkiawar fassara ta yayi aiki da shi sannan sai ta wani hu hazza mimma zikru bihi sai suka manta wani yanki na abin da aka musu gargadi da shi abin da aka musu gargadi wannan kuma a cikin littafin su kenan a cikin littafin su at-taura ko injila ko zabura an faɗa musu sifofi na annabi sallallahu alaihi wasallam an faɗa musu lokacin da zai zo an faɗa musu wato gani yanayi da abin da zai kira a kansa sai ya zama duka sun mance da wannan sun manta da abin da littafin su ya karantar da su saboda ke kasa zuciya da kuma son bin son zuciya sai zama sun manta wannan fa da suka yi ai dauka suka yi suka ajiye shi a gefe sun san cewa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ne kuma sun ga sifofin sa tattare da shi amma tunda bai fito musu da yanda suke so ba dan haka ba za su yarda da shi ba dan haka Allah ya ce wala tazalu ba za ka gushe ba ya Muhammad tattalewa ala kha'inati minhum za ka dinka tsin kayan ha'incan su yau ga sun ci amana ta guri kaza yau ga sun ci amana ta guri kaza wancan abin da muka faɗa banin Najir suka yi na za su zo su jefa dutse a kaɗin salama ha'inci ba ne ha'inci ne aka samu wata kenan daga gare su ha'inci ne abinda banu Quraiza suka yi ai shi ma cin amana ne don haka nan sarsai sa aka kama su duk aka yi yanka su duk mazajen su aka samu aka yi yanka su ka gani abinda banu Quraiza suka yi su ma haka ne duka duk ya kore su sannan abinda suka yi masa a kai bara na bashin guba ya ci aka dafa naman akuya karfatar akuya da guba a bashi ya ci ya mutu wannan shi ma ha'inci ne sannan duk abin da suke hada kai da munafikan Madina suna injizo su ai da ha'inci ne zuwa Makka da suka yi aka tambaye su wai mutanen Makka suka ce wai wannan mutumin da mu da shi kan waye yake kan gaskiya sai suka ce ai ku ne akan gaskiya ko suka ce ku ne akan gaskiya masu bautan gunki ba su bani tambaye suke da shi na sama da aka saukar musu sun san implication da bautan gunki amma saboda gaban su da Annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka ce musu ku ne gaskiya ku ne kuke kan gaskiya kaga duk wannan yana daga cikin ha'incin su Annabi sallallahu alaihi wasallam ce ba za ku gushe ba har duniya ta rike kana tsagayin ha'incin su yau in ka duba rayuwar Yahudi kullum ha'inci ne a cikin su da yanda za su yaudari musulmi duk yanda za su yi yaudari mutane ba ma ma musulmi ba kowa a duniya ba Yahudi zai iya yaudara su don haka suka sa daga cikin a ginin din su ba su da famana enemy ba su da famana friend amma suna da famana god akwai abin da suka tsara na Yahudanci wanda suke son duk duniya shi za a yi nan gaba da kaɗan da kowace irin hanya wannan haka ne saboda duk wanda zai taimake su za su ja shi duk wanda zai abin din su za su kaure shi ko ma waye saboda shi yasa kullum ha'incin su yana nan sai dai wanda Allah madaukakin sarki yake illa kalilan minhum sai dai kaɗan daga cikin su waye kaɗan daga cikin su irin su Abdullahi bin Salam da mutanen sa irin su Rabi'u al-Ahzar da mutanen sa mai yiwuwa ne sai Nasara ne da lokacin da suka musulunta da makamantan irin su yan kaɗan daga cikin su su ne wato ginin Allah madaukakin sarki ya toge wannan shine fassara na farko da malaman tafsiri suka yi ma wannan illa kalilan minhum shine yan kaɗan da suka musulunta irin su Adi bin Hatim al-Da'i Allah ya daga su wasu kuma suka ce a illa kalilan minhum aka ce a cikin su ahlul kitabi akwai wasu yan kaɗan wanda ba sa son ha'inci ba za su yadda kuma ai ha'inci ba kuma amma ba su shiga musulunci ba kuma ba sa tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam a komai amma ba za su yadda a kulla ha'inci da makirci tare da su ana samun irin wannan har duniya da tsali amma ku su ne kaɗan watakila a cikinsu to idan ka samu irin wannan sai aka samu tuntuɓe ko kuskure dangane da al'amarinsu fa'afu anhum sai kai musu yafewa wasuwa kuma ka kau da kai mutumin da yake mai kiyayewa ne ran da aka samu ya yi kuskure guda ɗaya sai a ɗan kau da kai nuna ba ɗabi'arsa ba ne zalla ce ta ɗan adam ni zan iya yi kai za ka iya kowa ma zai iya yi to duk mutumin da ake mu'amala da shi yau sai aka samu tuntuɓensa a gurin ko a cikin shari'a ma haka yake a cikin duk wata lokaci yake wa faltatin min zumu ra'atin azab min janibi shahidi bima yuktafar tuntuɓe da wani zai zo ana ba koti ne ake wannan magana alkali ya zo shi na daukar shaidar mutane wanda aka samu wani mai mutunci yayi ya tuntuɓe akan mu bada shaida ko wani abu makamancin wannan yace min ma yuktafar yana daga cikin abin da ake yi wato kenan gafarta ba za a tura sashi saboda wannan ba alhali kuma yana daga cikin mutane wato kenan masu muru'a to saboda haka Allah madaukakin sarki yake fa'afu anhum kai yafiya a gare su wasfa kuma ka kawar da kai kadai kamar baka ga wata damuwar ba inna Allah lalle Allah madaukakin sarki yuhibbul muhsinin yana son masu ihsani yana son masu kyautata abubuwa ihsani shine duk abin da zaka yi shi ne kyau hanyar da take mafi dacewa shi ne ake kiran sa wata kenan ihsani don haka Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay ko me mutum zai yi ana son yayi mai kyau in noma zaka yi ka tsaka yayi mai kyau tsakaninka da Allah idan kasuwa zaka yi ka tsaka yayi mai kyau in wani zane zaka yi ka tsaka zane mai kyau in rubutu zaka yi ka tsaka rubuta mai kyau in ado zaka yi design a wani abu ka tsaka yayi mai kyau duk abin da za ka yi a rayuwa ka tsaya ka yi shi mai kyau mai ɗaukar hankali ka ga wani abin da musulmi muka rasa shi yasa zuka mu komi yake faduwa zuka ga wannan wal'ala da musulmi yana yanta ba zai tsaya ya yi mai kyau amma za su tsaya su tsaya su yi mai kyau ko da ba shi da kwaliti za a yi mai kyau inda zai ɗauki hankali zai ɗauki hankali saboda ka komi mutum musulmi zai yi ana son sa yi mai kyau inna Allah yuhibbul muhsinin ko lalle Allah madaukakin sarki yana son masu wato kenan abin nan dan haka mai sarki ko yanka za a yi ayyanka mai kyau ko kisa za a yi kisa mai kyau ko me za a yi a rayuwa a yi mai kyau musulmi ya zama kullum abin da yake goal ɗinsa shine abu mai kyau abu mai kyau abu mai kyau ya zama shine sha'ira a rayuwarsa duk abin da zai ba zai ha'inci wato kenan a cikin sa ba to za mu dakata nan insha Allah ta'ala annabawan lokaci ya riga yayi ta fata abin da muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya amfana da mu Allah ba mu ikon aiki da shi abin da muka kuskure Allah ya gafarta mana ya gane da mu kuskure ya ba mu ikon gyara za mu dakata nan insha Allah ta'ala yau bada karanta addu'a ba mu halabbe Allah bayanan ku ay tambaya kai